za mu ci gaba da karatu a wannan zawiya zawiyar Sheikh Salih bin Musa Malami da ke nan da Zakaya Kaduna muna cikin suratul Ghafir za mu tashi aya ta 6 Malam Musa Malami shi zai jagaci Sheikh Kadir Abdullah Maraya shi ne zai mana fassara akramullah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله إياك قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكذلك أكرر كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الله يا رسول الله وكذلك kamar yadda muka halakar da mutanen annabi Nuhu da sauran kungiyoyin kafirai waɗanda suka zo bayan al'ummarsa waɗanda su ma sun ƙaryata ayoyin Allah sun ƙaryata manzanninsu dukansu muka halakar da su irin Adawa mutanen annabi Hudu irin Samudawa mutanen annabi Salihu irin Fir'auna da jama'arsa waɗanda suka ƙaryata annabi Musa da Harun alaihi wassalam da sauransu ne to yadda muka yi musu nan to haka kai ma al'ummar da suke maka injili suke ƙaryata ayoyin Allah wanda ka zo da su haka su ma za mu halakar da su haka su ma haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru haka suma maganar ubangijinka za ta tabbata akan waɗanda suka yi kafirci menene kalmar ubangiji maganar da ubangiji yayi shine cewa na amla anna jahannama wallahi zan cika wutar jahannama da kai da waɗanda suka bi ka haka Allah ya gaya wa shaitan to al'ummarka ya rasulullahi mana waɗanda suke ƙaryata ka daga cikin al'umma suke ƙaryata ayoyin Allah suke maka izgili to haka suwa kalmar azaba za ta tabbata a kansu a ranar alkiyama wato za a yi musu azaba a ƙarƙar kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar lallai su waɗanda suke maka izgili suke ƙaryata ayoyin da ka zo da su ku babu shakka lallai su ƴan wuta ne aya tana nuna mana cewa wato al'ummar ma'aiki halakar da su da za a yi wato shi ne sai dai a kawo musu azaba a lahira amma a nan duniya sai dai a yi girgizar ƙasa da makamantansu amma babu yadda za a yi al'ummar ma'aiki komai kafircin kafiri a yi masa irin misali yadda aka yi wa mutanen annabi Hudu alaihi salam a kawo iska a halakar da su ko kuma a yi musu yadda aka yi wa mutanen annabi Nuhu alaihi salam a kawo ruwan tufani a halakar da su ko kuma a yi musu yadda aka yi wa wato mutanen zamanin annabi Dawuda alaihi salam mutanen nan masu kamun kifi a canza musu kama su ba za a yi musu wannan ba saboda me Allah ya riga ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum yastaghfirun ya rasulullahi kafiran da suke kafirta ka kafiran al'umma Allah ba zai musu azaba ba matuƙa kana cikin su sannan kuma Allah ba zai musu azaba ba bayan baka a cikin su matuƙar ana istighfari a cikin su kuma kana Allah ya aziba wa tabiyyu kuma kana Allah aziba wa yastaghfiru matuƙar suna istighfari ma'ana wasu daga cikin su na istighfari istighfarin da ake shi ne yasa Allah subhanahu wataala ba zai halakar da kafiran wannan al'umma ba bayan tafiyar ma'aikin gidan rahama kafin kuma ya tafi kasantuwar annabi yana cikin al'ummar ba za a halakar da su ba to me za a yi musu shi ne a shigar da su ta ranar alkiyama annabi ashabun nari allazina hamiluna al'arsha
الذين يعملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
الذين يعملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم كما أنت بيان يا أبي وإن كافري ذاك مسلم عذاب على اللاهرة منين يجاون بس إيماني لكيبا sai Allah kamar ya ce ne ai ba su san girma na bane ba su san girman halitta ta ba kuma rashin ibada da ba su yi ba suke ta ƙaryata manzannina suke ƙaryata ayoyina to inda sun san cewa ga waɗanda suke su mala'ikuna ne waɗanda yake na halicce su ko da dai da ƙwayar zarra ba sa saba mu waɗanda sun san cewa rashin ibadar da suke mun ba su cuce ni da komai ba ibadar ma da mala'ikun suke mun ba ta kare ni da komai ba Allah ya ce allazina yahmiluna al'arsha mala'ikun da suke ɗauka al'arshi wa man hawlahu da kuma mala'ikun da suke gefen al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi ma'ana suna tsarkake ubangiji daga dukkan wata na ƙasa dukkan wani abu da bai dace da ubangiji ba akwai mala'iku waɗanda suna ɗauke da al'arshi da kuma mala'ikun da suke gefen al'arshi suna yin tasbihi suna tsarkake Allah bihamdi rabbihim tare kuma da godewa ubangijinsu nan ubangiji yana nuna cewa ga wata halitta mai yawan gaske wadda take bauta mini ko da kafirai ba su bauta mini ba kuma ko da kafirai sun ƙaryata ayoyina to ga wasu mala'iku masu yawan gaske waɗanda su suna gangata ayoyina suna tsarkake ni sannan kuma suna gode ni su ne mala'iku ɓangare guda biyu a nan wato waɗanda suke aikin su ɗaukan al'arshi da kuma waɗanda su ba masu ɗaukan al'arshin ba ne amma suna gefen al'arshi su mala'ikun da suke ɗaukan al'arshi suna dewan gaske amma shugabanninsu guda takwas domin al'arshi ita ce halittar ubangiji wacce ta fi girman jiki wato girma a dukkan halittar ubangiji babu mai girman al'arshi girma na jiki misali tana da abu kamar rumfa 600,000 al'arshi kamar da misali a ce ainihin gidan sarki ne, in an ce gidan sarki ne in ka shiga ya za ka ga akwai sassa sassa, to al'arshi sassa sassa ne, mana tana da sassa sassa rumfuna rumfuna shema shema 600,000. Sannan a ƙasan kowace shema kowace rumfa akwai mala'ika 600,000. Wa'innan mala'iku gaba ɗayansu suna wa Ubangiji tasbihi ne, kuma suna gode wa Ubangiji. Sannan wannan al'arshin da Ubangiji ke magana a nan, wanda al'arshi sunan ya zo su 26 a cikin Alkur'ani, ko ya zo da zakira ko ya zo da ma'arifa, kamar a nan al'arshi akwai ko arsh ko al'arshi ko arshu, ha irin wannan a cikin Alkur'ani arsh arsh dai guda 26 ne. To wannan al'arshi kowane ɗaya daga cikin mala'ikun nan da suke ɗauke da wannan al'arshi ba ƙaramin mai girma ba ne, duk da kowace rumfa tana da masu kula da ita su 600,000, amma kowannen su kuma shi ma girmansa ba ƙaramin girma ba ne. Manzo Allah ya faɗa a wani hadisi, ya ce an min izini in yi magana game da mala'ikun da suke ɗauka al'arshi, ya ce ɗaya daga cikinsu, mana kowanne girmansa a wajen girmansa, inda za ka gano ma'ana annabi bai faɗi zai misali ne da za a gano girman ɗaya daga cikin mala'iku ɗin nan masu kula da al'arshi ɗin, masu ɗaukan al'arshi. Manzo Allah ya ce a wajen girma kowanne daga cikinsu, daga fata kunnen shi zuwa kafaɗar shi, in za a yi tafiya za a yi tafiya shekara 700, wato daga nan fata kunne a ce za ka zo nan za a yi tafiya shekara 700. Ya wannan girman wannan halitta, kuma su 600,000 ne a kowace rumfa, kuma al'arshin yana da rumfa 600,000. To sai yadda girman al'arshin ne, to da aka halicci al'arshin sai Ubangiji ya cewa waɗannan mala'iku ku ɗauki al'arshi. Sai ka ce ya Ubangiji wane ne zai iya ɗaukar wannan halitta saboda girman al'arshi ɗin, kun dai irin girman su su 600,000, su 600,000 ga kuma irin girman su, saboda kowace al'arshin na da rumfa 600,000, akwai wani a ƙarƙashin kowace rumfa akwai mala'ika 600,000, kuma kowanne girmansa daga fatar kunnensa ma kawai zuwa kafaɗar shi za a yi tafiya za a yi tafiya shekara 700. Amma Ubangiji ya ce musu su ɗauki al'arshin nan, suka ce ya Ubangiji wa zai iya ɗaukar wannan al'arshin, mana su duk gaba ɗayan saɗu su ɗauki al'arshi, suka ce ba za su iya ba. To da ba suka faɗi haka saboda tausayi na Ubangiji, sai ya ƙara a kowane mala'ika, daga kowane mala'ika mai kula da al'arshin sai Allah ya ƙara halittar mala'ika 600,000. Gaba ɗaya su mala'ika, wato ana kiransu al-karubiyun. To sai Allah ya ƙara ce musu ku ɗauki al'arshin, iska ce ya Ubangiji ba za mu iya ba duk da an musu wannan ƙari. To shi ne sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ce to su riƙa yin tasbihi, to suna cewa subhanallah, sai suka ji al'arshin nauyinta ya ɗan ragu, suka ce subhanallah. To haka suke ta yi, domin suna faɗin subhanallah na farko sai dukkansu ƙafafunsu ya zurma, suka nutse a cikin ƙasa ƙafafunsu, sai da suka taɓo wato dandamali na ƙasan 7 suka riƙe al'arshin haka. tana musu nauyi dai amma ba kamar da ba tunda yanzu suna ta tasbihi subhanallah 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 to ana nan har zuwa lokacin da Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam to da numfashi ya zo masa daidai hanci sai ya atishawa sai Allah ya ce masa ya ce alhamdulillah to yana faɗin alhamdulillah Adam kenan alaihi salam shine ya fara faɗin alhamdulillah ya halittar Allah a zahiri sai ya ce alhamdulillah to sai mala'ikun nan da suke ɗauke da al'arshi suka ce kai wannan kalma tana da kyau tunda kaji mutum na farko ya faɗe ta to sai suka ƙara da alhamdulillah ga subhanallah na farko da Allah ya sa su ga alhamdulillah yanzu da suka ji daga gurin Adam alaihi salam to sai tasbihin nasu ya koma subhanallah walhamdulillah to sai suka ji al'arshi ta ƙara musu sauki nauyin ta ya rabu ana nan Allah ya turo annabi Nuhu alaihi salam shine wanda ya fara kiran mutane zuwa su ce la ilaha illallah to da ya faɗi haka sai suka ce kai wannan kalma ma da Nuhu ya faɗa kalma ce mai girma bari mu haɗa ta da abinda muke faɗa da to sai suka haɗa la ilaha illallah na Nuhu da ya fara faɗa alaihi salam to sai yanzu tasbihin ya zama subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فأنا نم هزوا لوكا شندا الله يفنشاء النبي الله يفنشاء النبي إبراهيم عليه السلام دقا وتنى مروس وتدى أكي متى شدا أنا أوراتا أكي جيبا شدا مجاجا ومبايد يدى لأي ماسكي لوكا شجيبا شي سجيبو سدى شي سبو دسا فنشا kama Allah ya ce wa wuta ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim ya ke wuta ki zama da sanyi ki zama da aminci ga bawa na Ibrahim saboda haka annabi Ibrahim sai ya ce Allahu akbar saboda mamaki gashi an jefa shi a wuta amma dadi yake ji to sai hamadatul arshi ya suka ce kai mu hada ma da wannan to sai tasbihin sai zama subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar to ana nan manzon Allah tsira da insha Allah su tabbata gare shi ya bayyana yayi Isra'i da Mi'raji da yayi Mi'raji ya tafi wato tafiya daga Al-Masjid Al-Aqsa zuwa har inda Allah ya san nan ne inda annabi ya je to manzon Allah da ya je ya wuce al'arshin ya wuce kursi ya wuce ko ina ya zo wurin da ake kira makanu qaba qausayn aw adana din to da yazo wurin sai ma'aiki yace la hawla wala quwwata illa billah ko kuma la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to sai hamalatul arshi suka ji wannan sai na manzo Allah din sai suka hada to sai tasbihin sai ya dawo yanzu subhanallahi alhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ko wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to sai suka ji al'arshin ta musu daidai dauka to shine dan Allah yake suna tasbihi kuma suna godewa ubangiji su wato tasbihin ne yasa al'arshin ta zama abin dauka a wurin su cikin sauki tasbihi daga idan dan adam kowane al'amari ya fuskanto shi ya shiga wannan tasbihi babu shakka Allah zai sauƙaƙa mishi al'amari sannan kuma bayan tasbihin nan wa yu'minuna bihi kuma suna yin imani da Allah ma'ana suna ƙara tabbata akan imani domin babu lokacin da dama ba su da imani suna ƙara gaskata ikon Ubangiji su wayannan mala'iku waɗanda suke ɗaukan al'arshi da kuma waɗanda suke gefen al'arshi sannan kuma ga wani aiki nasu wa yastaghfiruna lillazina amanu suna nemawa waɗanda suka yi imani gafara su mala'iku wannan waɗanda suke ɗauka al'arshin nan da kuma waɗanda suke gefen al'arshi suna wa muminai istighfari suna istighfari a madadin muminai dalilin me yasa mala'iku suke wa muminai istighfari domin al'amarin mumini akwai ban sha'awa. Kana kwanciya ɗakinka kana bacci baka ma san inda kake ba, amma mala'iku na baka istighfari. Banda mumini ba mai samun wannan dalili. Saboda me? Saboda sun yi magana ne akan mutane a lokacin mutane ba su a wurin, kuma ba laifi suka yi ba, domin umuru baɗinan wa zahira. Ubangiji ne ya umarce su a baɗini da zahiri su faɗa abinda suka faɗa. Amma saboda adalci na Ubangiji sai ce, to tunda kun yi wannan magana game da mutane, to muminan cikinsu ku rika nema musu gafara domin ya zama na gyara akan abinda kuka yi. Me suka yi lokacin da Allah ya ce musu inni ja'ilun fil ardi khalifa, ya ku jama'a mala'iku zan sanya khalifata a duniya a bayan ƙasa, me suka buɗe baki suka ce a taja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Magana da suka faɗa game da mutane ba mutanen a wurin shi ne ce a taja'alu fiha man yufsidu fiha. Yanzu ya Ubangiji za ka sanya wanda zai dinga barana a cikin ƙasa ɗin ne, wai suko dima'a kuma ya rika zubar da jini, ya rika kashe junansu, su rika kashe junansu. Ya Ubangiji, masu barna masu kashe-kashe za ka kai duniya. To wannan maganar da suka yi lokacin akwai mutum bawu sun yi magana akan mutum baya wurin, to shi ne sai Allah ya ce to ku rika yi mai istighfari. Da haka ne yake da kyau in kai magana akan mutum magana mara daɗi, ko ya sani ko bai sani ba, baya wurin, don kana so ka gyara al'amarin shi ne ka roƙa masa gafara bizaharin gaibi. Yadda ka yi da shi bizaharin gaibi, to kai mai istighfari bizaharin gaibi, roƙa mishi gafara. Ba wannan wanan nan da na yi da shi, ya Ubangiji ka gafarta mishi. Shi ne abinda Allah yake nuna mana a nan ta hanyar mala'iku. Nan aiki guda uku: tasbihi, jadda tabbata akan imani, da roƙawa muminai gafara. Roƙawa muminai gafara saboda tausayin muminai, saboda abinda aka yi musu. To nan ga haƙƙin Allah, wato tasbihi da jaddada imani, tabbata akan imani, sabanta imani koyaushe, haƙƙin Ubangiji. Nan kuma istighfari haƙƙin ɗan adam, ta sanadiyar tausayin shi da ake da mai Ubangiji ya kawo su a jere, saboda ya nuna mana cewa matuƙar akwai haƙƙin Allah, to ba a tausayin ɗan adam. Ana gabatar da haƙƙin Allah ne akan tausayawa ɗan adam. Misali, yanzu hukunci na shari'a ya kama mutum, sai ya ragangwame ɗan uwan shi su zo su ta kuka, kana ce to ka Allah sarki ya ba mutum sai a kyale shi ne. Ina fatan gane nan haƙƙin Ubangiji shi ne zai zamana an gabatar da shi akan tausayin ɗan adam. Haƙƙin Ubangiji, domin Ubangijin da ya ce a yi kaza ɗin, ai ya fi ka tausayin ɗan adam ɗin. In gulala ce ta kama za a yi wa mutum, karkan a fara ya fara kuka, ɗan uwan shi sun fara kuka, a ce to a ƙyale shi, an tausaya mishi, a'a an sulala mishi ɗin, a gabatar da haƙƙin Ubangiji akan tausayi. Shi ne nan Ubangiji yake koya mana, yana daga cikin dalilin da ya sa ya je ya fara gabatar da haƙƙinsa, sannan ya kawo tausayi game da ɗan adam. Ɗan adam mumini a lababil aula ballantana kenan, wanda ba mumini ba. Sannan tasbihi suna ta yi, an kawo shi da fi'ili mudari yusabbihuna, suna ta yin tasbihi. To da kuma irin tasbihin da suke yi din nan, wanda muka faɗa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, ko har zuwa hada da al-aliyyul azim, wanda har yanzu hamalatul arshi suna yi shi. To wannan tasbihi wanda har yanzu nan zuwa walawala da wata zuwa ƙarshe shi ake kira albaqiyatus salihat shine lokacin da annabi ya yi mi'raji bayan ya gama isra'il da ya tafi sama ya haɗu da annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim yake ce mishi ka gaya min da al'ummarka ya muhammadu ka ba al'ummarka labari ka gaya musu cewa aljanna ƙasarta wato ƙasa ce mai kyau a wajen shuka tana da kyan shuka ka cewa al'ummarka su yawaita dashe ma'ana su shuka da yawa mazalla ba wai bai sani ba dan a faɗi abin sai mazalla ya ce ya ibrahimu menene dashen aljanna menene shuka da za a yi a cikin aljanna wato ce irin shuka kuma kake nufi sai annabi ibrahim ya ce shuka aljanna dashen da ake so a yi na aljanna shine subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wato kenan mu yawaita fadin wannan idan mutum ya yawaita fadin wannan to babu shakka yana yawaita kayayyakin alatun shi ne na gidan aljanna domin aljanna sun ta fili ne saboda haka idan mutum ya yawaita fadin wannan yan wannan tasbihi yana ƙara kayan yana ƙara wa aljannarsa kayan alatun sannan kuma wannan tasbihi da shi ake yin abinda ake kira salatul tasbihi wadda manzallar tsira da mace Allah su tabbata gare shi ya koyawa babbansa al-abbas radiyallahu anhu ya ce ya yi wannan sallah ko kullum su ɗaya ko a sati su ɗaya a mako kenan ko a wata su ɗaya ko a shekara su ɗaya ko a rayuwarsa ya yi ta su ɗaya tana sa ubangiji cikin ikonsa da falalarsa ya gafartawa bawa laifin da ya yi da wanda bai riga ya yi ba da laifi ƙarami da babba da laifi babba da ƙarami da laifi na ɓoye da na bayyane da laifin farko da na ƙarshe malamai da yawa sun yi maganganu akan salatul tasbih akwai waɗanda suka ce salatul tasbihin bata inganta ba saboda a gurinsu sun daɗafar da hadisin da aka samu daga Abdullahi Abbasin akan ita salatul tasbihi din amma maganar su ba ta da ƙarfi dalili shine hadisin ya zo ta hanyoyi da yawa in ku hadisi ya zo ta hanyoyi da yawa to yanzu ya wuce da ifanci idan hadisi ya zo ta hanyoyi da yawa so daga kuma koda hadisin ma da ifi ne hadisi da ifi ana amfani da shi a annawafil sannan kuma ana amfani da shi a alfaba'il wato ayyuka na nafila da ayyuka na falala idan hadisi da ifi ya ce a yi ana yi to wannan sallah salatul tasbihi kenan ana idan mutum ya karanta fatiha ya karanta abin da ya sauƙaƙa daga cikin alqur'ani bayan fatiha ma'ana kowace sura ya ga dama to sai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah ko hayya kai zuwa illa billahil aliyil azim wato su 15 kafin ya ruku'u in ya ruku'u ya 10 in ya dago daga ruku'u kafin ya tafi sujada ya 10 in ya tafi sujada ya 10 in ya dago daga sujada ya wannan tasbihin su 10 in ya koma sujada ya 10 in ya haka kamar zai daga zuwa raka'a ta gaba to sai ya su 75 kenan ana yin rako'i guda hudu ne so da haka kaga ya irin wannan tasbihi kenan su 300 in ya ga dama ya yi rako'i guda hudun sannan ya sallame in ya ga dama ya yi raka'a guda biyu sai ya tahiya sai ya miƙe ya kara guba biyun sannan sai ya tahiya ya sallame an fi so da rana a yi karatun a ɓoye da daddare kuma an fi so a yi karatun a bayyane wannan ita ce salatul tasbih saboda haka yana da kyau mutane su abin da su riƙa yi sannan cewa mala'iku gashi Allah ya faɗi suna ɗaukan al'arshi wannan yana nuna saɓanin kenan abinda wasu suke faɗa cewa Allah yana kan al'arshi subhanallah domin in ka ce Allah yana kan al'arshi sai dai ka ce a shi san da yake amma da yana kai yana dai kan ka tabbatar to ga mala'iku suna dauke da al'arshin hadda wa kenan sannan duk abinda kaga ka hau da ruguje ba to abin yafi karfin ka ne to dan mutum yace Allah yana kan al'arshi ko ba mutum kaje al'arshi ya ruguje ba kenan ka nuna kenan a'udhu billahi al'arshin yafi karfin ubangiji da mai abu kujerar nan da na zauna abin da ya sa ba ta ruguje ba don ta fi ƙarfi na ne da kujerar kara ce fa ina zama za ta rushe don na fi ƙarfinta sau da ka fi abin da ka zauna ka gabe ruguje ba ta babu shakka ya fi ƙarfinka ne sannan kuma uzubillahi zai zama ga ubangiji na kai wasu sun ɗauka uzubillahi sai zama kamar irin juda ɗin nan uzubillahi abin ba kyau subhanahu wa ta'ala amma shirku sau da ka shi ubangiji yana kan al'arshi yana wajen al'ina ko ina ma ya kunu min najawa salasatin illa huwa rabi'u wala khamsatin illa huwa sadisu wala adana min zalika wala asra illa huwa ma'un aina ma kanu sanan wala qad khalaqana al insana wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid haqiqa nuna da ci dan adam kuma mun kusa da shi fiye da jijiyar wuyarsa yanzu ubangiji ya fi kusa da ni fiye da jijiyar wuyana ya fi jijiyar wuyana kuma kusa da ni lalla al'arshi nake amma ta fi kusa da ni so da ka duk inda halittarsa take na sannan wasjid waqtarib ka yi sujada ka kusanto ni inda bawa ya fi kusa da ubangiji shine san da ya sujada lalla idan mutum ya sujada al'arshi yake yi saboda haka ubangiji yana ko'ina subhanahu wa ta'ala ko'ina subhanahu wa ta'ala rabbana wasita kulli shay'in rahmatan wa ilma sai mala'iku kuma gashi suna wa kuma wato masu laifi addu'a wanda suka tuba rabbana ya ubangijinmu wasita kulli shay'in rahmatan wa ilma wasita kulli shay'in kayal wace komai rahmatan awajar rahama ma'ana rahamaka ta tayal wace komai ko ina akwai rahamaka rahamaka ta ku komai yawa ya ubangiji suna wa Allah kirari wa ilman kuma kayal wace komai a wajen ilimi ilimin ka yayal wace komai ba abinda baka sani ba ya ubangiji maganganun bayi da ayyukan bayi da yawan bayi din gaba ɗaya na Allah ubangiji ya sani fakir lil ladina tabu ya ubangiji ka gafartawa bayinka waɗanda suka yi laifi amma sun tuba nan mala'iku suna wa masu laifin da suka tuba addu'a suna roƙa musu gafarar ubangiji fakir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka bayan sun tuba suka bi hanyarka mana suka dawo abinda kace su yi suna yi abinda kace su bari suna bari wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim ya ubangiji kuma ka tsare su ka kiyaye su azabar wutar nan mai tsananin kuna wutar jahim sun wa wadanda suke tuba suka tuba kenan menene addu'a in ka duba a tsarin addu'ar su sai da suka fara wa Allah kirai rabbana wasita kulli shay'in rahmatan wa ilman suka mai kirari ya ubangijinmu fadin cewa ya ubangijinmu suna mai kirari da cewa shine ya mallaki komai shine ya halicci komai kuma kowa da komai bayansa ne cewa wasita kulli shay'in rahmatan wa ilman kuma suna mai kirari suna cewa in dai game da rahama ne rahamar da kake da ita ta fi yawan halittarka ta fi yawan komai ta isa komai haka iliminka to sai da suka yi mai kirari sai suka roƙe shi abinda suke so wannan yana nuna duk sanda za ka roƙi Allah to kai masa kirari duk sanda ladabi ne na addu'a duk sanda za ka roƙi ubangiji to kai mai kirari kaga sai da suka gama rabbana wasita kulli shay'in rahmatan wa ilma to sai suka faɗi bukatarsu faghfir lil ladina tabu ba su fara da cewa kai faghfir lil ladina tabu a sai da suka yi ubangijin kirari sannan suka nemi ya gafarta waɗanda suka tuba wannan yana nuna muhimmancin tuba daga Allah yake cewa inna Allah yuhibbu tawwabina, lalle Allah na son masu yawan tuba. Masu yawan tuba, akwai bambanci tsakanin tuba da istighfari. Tuba da istighfari abubuwa ne mabambanta guda biyu. Tuba shine mutum ya bar laifin da yake yi, kuma ya rika nadamar abin da ya riga ya yi, sannan kuma ya rika niyyar cewa ba zai sake yi ba. Tuba kenan, ma'ana ya dawo wurin Allah. To idan mutum ya haka kuma to sai ya rika mene? Istighfari shine neman Ubangiji ya yi masa gafara, ya rufe mai wancan laifi da ya rika yi a baya. Istighfari kenan. To shi istighfari ba ana yin shi bane kawai saboda laifi, domin da istighfari ana yi ne saboda laifi, to da manzon Allah bai rika yi ba. Domin shi manzon Allah bai taɓa tunanin ya sabawa Allah ba, balle ya sabawa Allah. Wajen kaddarawa ma da ya taɓa saban Allah, to Allah ya yafe mishi. Daga kullum lakallahu ma ta kaddama min zambika ma ta akara. Amma kuma yana istighfari kullum annabi har ya koma ga Allah, yana istighfari dai kullum. Saboda me wannan yana nuna maka kenan istighfari ba wai amfanin shi kawai neman a rufewa mutum laifi bane. Kuma Qur'ani ya tabbatar da wannan, zaka ji a cikin suratul Nuh annabi yana cewa jama'a fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum bidirara wa yudkhilukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Fa qultu nace astaghfiru rabbakum, ku nemi gafara ubangijin ku, mana ku mutane na annabi ne ku istighfari. Don kuka yi istighfari yursilu samaa alaykum bidirara, zai sauka muku da ruwa a ta maimaitawa, a ta yin ruwa. Wato nan kenan, ashe istighfari yana sa a samu ruwan sama. Yursilu samaa alaykum bidirara wa yumdikum bi amwalin, kuma zai kara muku karfin dukiya. Ashe istighfari yana sa a samu dukiya. Wa yumdikum bi amwalin wa banina, kuma ya kara muku ƴaƴa. Ashe istighfari yana sanadiyar sa Allah yana azurta mutum da ɗa ko ƴa ko ƴaƴa. Istighfari yana kara ƴaƴa. Wa ja'al lakum jannatin, kuma ya sanya muku gonaki. Ashe istighfari yana sa a samu amfanin gona, a samu mene? Abinci a ƙasa. Wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara, kuma Ubangiji ya sanya muku ƙorami. Ashe istighfari yana sa ramuka su tara ruwa a ta yin noman rani. Istighfari sannan kuma istighfari yana ƙara ƙarfi. In kana da ƙarfi na tattalin arziki, ko ƙarfi na lafiya, ko ƙarfi na ko menene, in ana istighfari ƙarfin yana ƙaruwa. Wa zidukum quwwatan ila quwwatikum, inji annabi Hud ya ga wa adawa jama'a shi. In kun gine mu gafarar Ubangiji zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin ku. So daga mu dage bi sai istighfari. Daga tariƙar tijaniya kullum sai mun yi istighfari akan dole 230, alazumin safe 100, alazumin yamma 100, a wazifa 30, a shekara kwana 165 muna da istighfari kowannen mu 83,950. Duk shekara kasan ku akalla da Najeriya a ce an mana coge a ce mu miliyan 20 ne. To duk shekara muna taimakawa a ƙasar nan da istighfari 83,950, so akalla miliyan 20 kudin wayan Tijjaniya. Wannan akan dole ne ba, banda na overtime da muke yi, banda na overtime. So daga ayatu na nuna fa'idar yin wannan. To kuma idan mutum yana istighfarin ya bi hanyar Allah, wattaba'u sabilaka, shi yasa zaka ji Sheikh Tijani radiyallahu ta'ala anhu yake cewa idza samitum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fama wafaqa famalu bi wama khalafa fatruhu, aw kama qala Sheikh radiyallahu anhu. Idan kuka ji wani abu daga wurina an ce ni na faɗa, to ba wai kawai ku yi ba ko ku yadda, ku auna abin da ma'auren shari'a. Shin abin ya saba wa Qur'ani, ko ya saba wa sunna, ko ya saba wa jima'i, ko ya saba wa qiyas? In ya saba wa ɗaya daga ciki, ku bar abin. In bai saba ba, to ku yi aiki da abin. Saboda menene? Bin hanyar Allah. Shi yasa Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala yake cewa إذا سار خير الناس سرت وراءه وإن هل يوما فالمصير بعيده إن ديشو بطن هلتا تيين هلتا خير الناس تيين كمتاني إن يتبي سرت وراءه سين تفع بايش معنى إن يأيكتا سين أيكتا وإن هل يوما معنى وإن هل وقتا أما أكوانا لوكا تيين آيا to falmasiru ma'ana famasiri domin alif da lam a kaidar nahwu da shi da ya'un nisbati a irin wannan hali daddai ne to falmasiru ma'ana famasiri tafiyar da nake yi tare da annabi din tunda ya tsaya to ni ma ta wata tafiyar ba'idu ta mutu ba wai ta yi nisa ba tafiyar ta mutu ma'ana ba zan ci gaba da ita ba tunda annabi da ma nake bi da ya tsaya sai in tsaya da ya tsaya sai in tsaya saboda mene wattaba'u sabilaka nan addu'a ce malaiku suke yi wa qilin azabal jahim kuma ka kiyaye su azabar wutar jahannama wutar jahim wutar nan mai tsananin kuna wutar jahim wannan duk jawabi ne na malaiku Allah yake ta faɗa a yadda su hamalatul arshi din suke
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم
أشيك بدا أدعو السنة ربنا يا أبنجزهم وأدخلهم جنات عدن كما كشغلت سوء الجنة نمبونا كنا لنبنا ننزمع كشغلت سوء الجنة الزمع وأتو جنات عدن a cikin aljanna ne ake samun su wani guri ne wanda aka ware a cikin aljanna banda annabawa da siddiqai da shuhada'u da shugabanni adilai ba mai zama a wurin a kuma cikin aljanna ne koda kana cikin aljanna kai ba annabi bane kai ba siddiqi bane kai ba shahidi bane kuma kai ba kai shugabanci ba kuma koda kai shugabancin ba kai adalci ba ba za ka zauna a wurin ba duk wanda ka gani a jannatu adinin ko dai annabi ne ko shahidi ne ko siddiqi ne ko shugaba wanda ya adalci akwai shugabanni adilai kamar misali Umar bin Abdulaziz Allah shi kara mishi yadda wanda an je makabarta ma binne shi aka ga takarda ta haske ta fado an rubuta da kudura cewa bismillah amanan minallahi li Umar bin Abdulaziz minanna takarda da rubutun haske da ga a ce an ga salatin fati a abin da na haske ba wai wannan aka fara ba duk wanda yake so ya ga wannan magana na Umar bin Abdulaziz ya samu tarihul khulafa na Imam Suyuti radiyallahu anhu takarda ce ta fado da rubutun haske a jikinta a makabarta dan da abin da Umar bin Abdulaziz takarda tana dauke da sako cewa bismillah amanan minallah aminci ya tabbata daga wurin Allah li Umar ibn Abdul Aziz ga Umar dan Abdul Aziz minan nar cha ba zai shiga wuta ba saboda me yayi shugabanci yayi adalci sai waɗannan shugabannin su ne za a samu a jannatu adil wa dakilun jannati adil ka shigar da su aljannan nan ta zama allati wa'adtahum wadda kai musu alƙawari waman salaha min abaihim ko ba su su kadai ba a'a ka shigar ma da iyayensu wadanda yake sun zama na gari ma'ana wadanda suka yi imani me yake nufi anan idan mutum ya shiga aljanna in ji manzo Allah zai tambaya ya shiga aljanna duba duba bai gaba ba ya ce aina abi aina abi aina abi ina babana ina babana sai a ce mishi ai babanka bai aiki irin naka ba sai ta ai aikin da nayi nayi ne dan amfani na da amfanin babana sai Allah ya ce ku ne mu baban shi ku hada su saboda a yau bana son masoyi na yi bakin ciki shine wa man salaha min abaihim wannan ba jahil mali bane ba fa ai ne ke magana so irin wannan maganganun ne duk zaka ji sa jahil mali wa man salaha min abaihim wa azwajihim da kuma matan su na aure dan kuma mata ne da mazan su na aure wato ko na bangare domin zauji yana daukan miji yana daukan mata an
عائشة زوج النبي نفتان قالي صدقك دماء تنسنا أولي دماء تنسنا أولي إذا ما تتشقى الجنة ذات تنبع إنا مجينا إنا مجينا مجين تيقوم من إيماني ندام sai ya miji ki bi aiki irin naki ba sai ta ce a nayi wannan aiki ne dan amfani na da amfanin mijina ita ma sai ubangiji ya ce a nemi mijin ta ta hada su dan sanyo masoyata ke bakin ciki a wannan lokaci sai a nemi mijin kage ya sha da kyar mata ta fi shi tashi kabi shi an kuma mijin ne ya fito sai a hada shi da matar haka ne wa zuriyatan da zuriyasu da shi ma aina bi kamar yadda na faɗa kowane dai haka kuma shi ma baba aina waladi ina ɗana sai ce dan ka da aiki irin naka ba amma dan kuma ya rasu da imani sai ce aina yi aikin ne dan amfanin kai na da amfanin ɗana to shi ma sallah ce ku nemo dan shi ku hada su da Allah bana son masoyi na yi bakin ciki a yau to shine nan ubangiji yake faɗa wannan ba ceto bane
ceto
da nasu qur'ani mun sura muna bayin wazwajin wa zuriyati to irin shi ne shi tijani radiyallahu ta'ala yake cewa ranar lahira zai zuba mutum 70,000 a aljihu kinaya ne na ceto ma'ana ranar lahira zai ceci mene aƙalla 70,000 nan zuriya iri biyu ce akwai zuriya ta nasaba akwai zuriya ta ruhi ƴaƴanka wanda ka haifa da ƴaƴanka kuma wani hanyar Allah duk zuriyar ka ne so daga mutum zai ceci zuriyarsa ta tsatso wani wanda ya haifa da kuma zuriyarsa na ruhi to shi ne abin da Sheikh Tijani yake magana ba wai aljihu ba ne ake nufi kinaya ne kan da basu ilimin balaga ba babu ilimin badi'i a gurinsu sai su ɗauka aljihun ne ake nufi kai ya za a yi a ce aljihu ya bai mutum 70,000 in Allah ya yarda zan tafi umara to dan Allah ina aljihun ka ba a haka dan aljihun zai sa shi ba ka taɓa jin haka ba in Allah ya dago da za mu tauna wani bin shi sokoto to ba ni da kuɗi amma dan Allah ka ina aljihun ka dan Allah aljihun shi zai sa shi sai shi ba da Hausa za mu tafi ɗauran za mu tafi auren wane a ɓagwai ran juma'a a ni ban da kuɗi sai dai kaya dan na jakaka ko Allah zai kwa sha jaka ya ɗaure ne ko kulle me yake nufi shi ne abin da shi tuta ne innaka ya ubangiji lalle kai anta kai wannan anta da innaka da anta dukkansu sun zo ne saboda takidi ƙarfafa magana innaka lalle kai anta kai al'azizu mugwayi ne mai matuƙar buwaya ne ka gagari kowa ka gagari komai alhakimu ku mai matuƙar hikima mai matuƙar hukunci kowanne yana ɗauka ubangiji kenan na'am
وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم
وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وقهم السيئات أي الإيجاز بالحظ أنا أصلي وقهم جزاء السيئات ككيا يسكو ساكمكم munanan ayyukan da suka yi kar su shafe su ma'ana kinaya ne na cewa ka yafe musu abubuwan da suka aikata munana a duniya ya ubangiji duk wannan mala'iku da suke ta addu'a ya ubangiji ka kiyaye su sakamakon miyagun ayyukan da suka yi ma'ana duk ayyuka miyagu da suka yi nan ka yafe musu wa man taqi sayyi'ati duk wanda ko ka kiyaye masa sakamakon ayyukansa mummuna yau mai izin a wannan rana ta lahira ba kadar rahimta wa hakika kai masa rahama wa zalika haka kuwa a ce mutum ya zo lahira da laifi an yafe masa gashi yanzu za a sa shi a gidan rahama huwa al-fawzu
haka shine rabo al'azim rabon ma mai girma ka cancanci ka tafuta amma ka ce an yafe maka sannan zunuban da ka tara an mayar da su lada wanda rabo ya wuce wannan a duniya ne misali ake binka miliyan biyar sai mai kudin ya buga waya ya ce wannan miliyan biyar da nake binka na yafe maka dalla ka more ko baka more ba sai ya ce kuma bayan na yafe maka zo gida ka karɓi wata miliyan biyar daɗi kan daɗi kenan to shi ne kamar wannan ga zunubai ka tara an ce an yafe sannan kuma zunuban an mayar da su lada wannan rabo ya wuce al-fawzul azim rabo mai girma na'am
إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون
دون فأدو إسنا تيني قد الذين تابوا مصابرين فكر للذين تابوا سوداك وانجينا تفتن وانا نيدو من يجاو هنك للمتعنى نسكي ساقو سبين وين نسكي شركة ستوبة سكبي إيماني wanda kuma ba mashirkai bane amma masu sako ne su ba sabanin da suke yi so daga ne duk waɗanda suke kashe mutane suke cikin daji ko suke tara mutane a hanya ko su fada kauyukan mutane ko su tara mutane a hanya su dubi girman Allah su dubi girman manzon Allah su dubi girman wannan wata da aka saukar da alqurani su tuba suna tuba duk zunuban da suka tara Allah zai yafe musu kuma ya mayar musu da zunuban masu zama lada saboda ulaika ibadillahu sayyatim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima to da haka dan girman Allah ku tuba sannan waɗanda suke kama mutane su yi garkuwa da su sai an bada kuɗi su sake su to su ma dan girman Allah ku tuba ku dubi girman Allah ku dubi girman manzon Allah ku dubi girman alqurani ku dubi girman wannan wata da aka saukar da alqurani watan azumi bar wannan sana'a duk abin da kuke samu in kuka bari Allah zai ba ku fiye da wannan kuma ta hanyar halal amma idan mutum yana sace mutane baka san randa zaka mutu ba baka san aina zaka mutu ba baka san ta yaya zaka mutu ba kana mutuwa a cikin wannan hali sai wuta Allah shi kiyaye to da muna kaunarku ne shi yasa muke gaya muku wannan da ku bari wanda bai kaunaka ba zai gaya maka hanyar da zaka bi ka samu rahamar Ubangiji ba saboda wannan kauna da muke nuna muku dan girman Allah ku girmama Allah ku bar laifin da baya so din nan aina kashe mutane da sace mutane a garkuwa da su ku kanku in ku ake sacewa ba za ku su ba saboda haka don girman Allah ku bari ku tuba kuna tuba Allah zai yafe muku da mutum ya san sanda zai mutu ne sai ya ce to bari in bari zuwa lokaci ka amma mutuwa tana nan yanzu misali jiya aka faɗi shugaban Chadi mai rasuwa ya sake yana gab da ya ma samu kashi 80 cikin 100 na ƙuri'un zaben shugaban ƙasa a Chadi amma yau me ya faru ya rasu ko gama faɗin sakamakon zaben ba ya rasu saboda haka ita mutuwa dole ce amma mutum bai san sanda za ta same shi ba so da haka duk wanda yake dajin nan ya dubi girman Annabi Muhammadu ya ga makami Ubangiji zai yafe mai abin da ya yi na baya da falalarsa wanda duk yake kashe mutane ya bari Ubangiji zai yafe masa da falalarsa duk waɗanda kuke riƙe da su dan matsayin manzo Allah ku sake su abin da kuke jira a baku Ubangiji cikin ikonsa zai baku fiye da wannan ta hanyar halal kuma yi wa 'ya'yanku da zuriyarku albarka innal ladina kafaru Allah ya ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirce wa Allah yunadauna za a kira su a ranar alkiyama za a kira su lokacin suna cikin wuta domin duk kafirin da ya shiga wuta zai ta baƙin ciki saboda ya rasa gidan rahama gashi a gidan bala'i zai ta baƙin ciki to sai mala'iku Allah ya sa su sai su kira su wane sai a kira mutum sai a ce musu lamaqatullahi wallahi qiyayyar da Allah yayi istida'auna an yi taqadim da ta'akir ne sai mu tsallaka can istida'auna
lokacin da ake kiran ku ilal imani akan ku yi imani fatakuruna kuke kafircewa dinnan irin ilin da Allah ya yi na irin halin da kuke nuna a nan lokaci akbaru ya ku girma min makatikum anfusakum fiye da yadda kuke kin kanku a yau a cikin wutan nan kun sa ubangiji ya kyago a duniya ya turo manzanni an kira ku kun ƙaryata manzannin kun ƙaryata saƙon kun yi izgili iri-iri to lokacin da ake kiranku zuwa ga imani kuka kidin nan ubangiji ya ƙi wannan hali naku to kin da ubangiji yayi na wannan hali naku ya ku kin kanku da kuke yi saboda nafsin ce ta kawo ku cikin wuta din nan kin da kuke wa nafsin ku bai kai kin da ubangiji yayi irin na halayyar da kuka nuna a duniya ba na kin imani lamakillahi akbar min maktib kuma an kusa ku istidauna ila al-iman fatakurun alhamdulillah nan zamu tsaya saboda lokaci Allah ka tsiratar da al'ummarka wannan kasa ta mu Najeriya Allah ka tsiratar da ita daga dukkan mugun abu da ke samunta da jihar mu ta Kaduna dukkan shakashe da sace-sacen jama'a da sauran abubuwa da ake su masu ya ubangiji ka cusa musu tausayi da imani su bari Allah subhanahu wataala ka tsare Najeriya albarkar manzon Allah Allah ka tsare jihar mu ta Kaduna da sauran jihohi da sauran wurare ma na duniya gaba daya Allah ka tsare su saboda girman annabi a wurinka saboda alfarmar annabi a wurinka Allah ya sa mu cika da imani albarkar manzon Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله بحق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.